وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي حق يا هو مسلمي انا من غير صور مسلم. السلام عليكم ورحمة الله. ina godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haduwarmu a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 13 ga watan Rabiul Awwal, watan uku a wannan shekara ta 1428 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa muku, ba a fayyace wata matashiyar magana da zan yi magana a kai ba, wato ni ne bisa ga zaɓi zan ga mai ya dace in yi magana a kai. Irin wannan fatakarwar ta fi kowace wahala, duk da cewa abu ne mai wahala sai da ka zo waje a ce yi magana a kan kaza. To amma duk da haka ni a wurina ya fi wahala kuma a ce yi magana a kan abin da kake dama. Wato ke ne yanzu kawai sai abin da kwakwalwa ta ta iya tunowa cikin abin da zan faɗa. Ba ni da wani rubutaccen abu, ba a shata mun filin da aka ce a cikin su zan yi sukowa ba. Yayan uwa sanin ne cewa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya turo shi domin ya zanto shi ne annabin ƙarshen zamani. Hikimar Allah ta gudana wajen turo annabawa zuwa ga garuruka daban-daban ko zuwa ƙabilu daban-daban, ko wani annabi zuwa ga gari ko wani adadi na garuruka taƙaitattu, zuwa ga ƙabila ko wani adadi na ƙabilu taƙaitattu. Wannan ita ce sunnar Allah wajen turo annabawa, kamar yadda ya turo Annabi Hudu alaihi salam zuwa ga Adawa. Ad kabila ce guda daya. Wa ila adin aqahum huda qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. Kamar kuma yadda Allah ya turo Annabi Salihu alaihi salam zuwa ga Samudawa, wanda kabilar Samud daya dayan kabila ce, haka turo Annabi Salihu zuwa gare su su kadai ba tare da kari ba. Wa ila samuda qahum saliha qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ard wa sta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Kamar kuma yadda Allah ya tura annabi Shu'aib alayhi salam zuwa ga Madyana. Madyan gari ne guda daya, ba wani adadi na garuruka ba, ba wata shatin kasa mai faɗi ba. Wa ila Madyana akahum Shu'aiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit. Kuma da Allah ya tashi turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai masa iyaka ba a fuskar fadin kasa, ya turo shi zuwa ga duniya. Kamar yadda bai masa iyaka ba ta fuskar adadin ƙabilu, kamar a ce an turo shi zuwa ga Larabawa, ya turo shi zuwa ga dukkan jinsin mutane, sai ya turo shi zuwa ga jinsin mutum da na aljan gaba ɗaya. Dukkan wani bil adama, fari ko baki, kowace nahiya yake a duniya, an turo manzon Allah ne zuwa gare shi. Dukkan wani aljan, an turo manzon Allah ne zuwa gare shi. Allah ce wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira walakinna aktharan nas la ya'lamun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ba mu turo ka ba sai domin ka zanto zuwa ga dukkan mutane gaba daya, kana mai bushara da gidan aljanna ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari, kana mai gargadi da jan kunne da gidan wuta ga waɗanda suka zama. Sannan ba mu turo ka ba sai don ka zanto rahama ga dukkan alam, ga dukkan duniya gaba daya. Wannan shi ya mayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin shugaban annabawa gaba daya, tunda su an yi musu iyakoki zuwa ga inda aka turo su, shi ko ba a yi masa iyaka ba. ai shata musu fadin kasa da za su je su isar da aiki shi ko ba a yi masa iyaka ba zuwa ga dukkan duniya gaba daya sallallahu alaihi wasallam. Kuma sanin mu ne cewa ita kanta annabata zabi ne na Allah. Allah ne yake zabar wanda ya so din ya sashi annabi. Allah ne yake zabar wanda ya ga dama dan ya nufe shi manzo. Yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah shine mafi sanin ina ya dace ya sanya manzancin sa ko aikin sa. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah shi yake zabar wanda ya so a cikin mutane dan ya mayar da su manzanni kamar yadda yake zabar wanda ya so cikin mala'iku dan ya mayar da su su zanto manzannin sa shakado yan aikin sa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda wannan matsayi da yake da shi sai zanto girman haƙƙin sa akan mutanen sa shine mafi girman haƙƙi bayan haƙƙin Allah. Akwai dangi na haƙƙoƙi da suka rataya a wuyan kowane mummuni game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A matsayinsa na mummuni ana buƙatar ya tabbatar ya sauke wannan haƙƙi da Allah ya rataya a wuyansa. Haƙƙi na farko haƙƙin imani da shi. Yin imani da manzon Allah a matsayinsa na cewa ɗan aike ne na Allah. Allah ya turo shi zuwa ga dukkan mutane da wannan gamamman sako zuwa ga dukkan duniya. Shi yasa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya haɗa imani da shi, imani da manzon Allah ɗin a wani kaso na ayoyin Alƙur'ani mai girma. Kamar yadda ya haɗa yi masa ta'a da yin ta'a ga manzon Allah a wani kaso na ayoyin Alƙur'ani mai girma. Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل كلمر آمنوا بالله ورسوله أمرنين نكوي إيماني دا الله سننكم كوي إيماني لمن زنصراء أنه محمد صلى الله عليه وسلم ودجنين هذا مرتيل في إيماني دي إيماني لمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا نفن الأمر كما هكا. Abu na farko yi masa da'a cikin duk abin da ya yi umarni da shi. Abu na biyu gaskata dukkan abin da ya bada na labari. Abu na uku hannuwa daga dukkan abin da ya hana. Abu na hudu kada ka yarda ka bauta wa Allah da wani tsari na ibada wanda ba shi manzon Allah ya zo da shi ba. Dukkan mutumin da ya tabbatar da ababen nan guda hudu to ya tabbatar da imani da manzon Allah bisa ga hanyar da ta dace. Dukkan mutumin da aka samu tikas akan ɗaya cikin al'amuran nan guda hudu imaninsa ya zama tawayayye da kusasshe na kasashen imani bai zama cikakken imani da manzon Allah ba. Gaskata shi cikin dukkan labarin da ya tsayar irin wanda Allah ya ambata cikin Alƙur'ani mai girma ko waɗanda a cikin hadisi kawai suka tabbata a matsayin labarai na mutanda da manzon Allah ya faɗa. Cikin Alƙur'ani ga kissar Adawa, ga ta Samudawa, ga ta Annabi Nuhu da jama'arsa, ga ta Annabi Musa da ɗan uwansa Harun a waje ɗaya, Fir'aun da jama'a a gefe guda. Annabi Musa da Harun a waje ɗaya, Banu Isra'ilawa ɗaya gefen. Dukkan waɗannan kissoshi Allah ya ambace su cikin Alƙur'ani. Ya kasasa a cikin surori daban-daban. Kamar suratul A'raf ta ambace wani kaso na waɗannan kissoshi. Haka kuma suratul Yunus, haka suratul Shu'ara, haka suratul Taha. Duk waɗannan labarai ne waɗanda ababen sun faru in reality a wai tsarawa ne ko rubutawar marubuci ya kirkiri labari ya rubuta a matsayin Nobel don a karanta a ɗauke wa kai cewa a haqa'iq ne tarihiyya, tabbatattun abubuwa ne sun faru a tarihi. Sun faru, Allah ya kawo su don ya kasance sun kari ɗan adam a rayuwarsa ta yau, domin tarihi shi ne madubar rayuwar ɗan adam. Ya ga mutumin da ya kirki a da a irin sakamakon sa don ya kwaikwaye ya ga mutumin da ya munana a da ya ga mummunan sakamakon da ya tsaro da shi dan ya kauce wa irin wannan hanyar shi yasa Allah ya laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun hakika a cikin labarin mutan da akwai wa'azi akwai jan hankali akwai gani ga wani ya isa wani tsoron Allah ibratun li ulil albab Allah ce ma kana hadithan yuftara ba labari bane da aka kago irin yadda marubuci zai tsaya ya rubuta katar Nobel mai shafi 500 kuma labarin bai faru ba yayi masa mazaje har da rigima har da zuwa kotu har da kashe wani ko daure wani kuma duk abin bai faru ba sawaye ya saka alqur'ani ba haka yake ba in ka dan ce adawa to an yi su a tarihi samudawa an yi su a tarihi ba wasan kwaikwayo bane ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun haka takaitattun labarai da manzon Allah ya faɗa cikin hadisi irin wanda alqur'ani bai zo da su ba dukkanin su wajibi ne gaskata manzon Allah akan su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labarin mutane guda uku waɗanda suka yi tafiya fakewa ta kama su zuwa ga shiga kogon dutse don su fake daga ruwa ko iska da ya taso sai wani mulmulallen dutse daga sama ya gangaro ya toshe kogon wannan dutsen wanda ko mutum 100 ba za su iya ture shi ba ballantana su mutum uku kadai a cikin kogon dutse a daji inda babu kowa daga su sai mahalicin su suka yi tawara suka sai da junansu ba abinda za mu yi sai dai kowa ya roƙi Allah da wani sahihin aiki na gari da yayi kamun kafa tsakanin shi da Allah ya roƙi Allah albarkacin wannan aikin ko Allah ya fitar da mu daga abin da muke sai daga cikin su ya roƙi Allah da biyayyar da yawa mahaifansa yace ya ubangiji na daga cikin biyayyata ba na fara cin abinci na kowane lokaci cikin lokuta guda uku sai in na kawo mahaifana sun ci sannan ni in tunawa daga baya wata rana na tafi neman abincin dabbobi sai tafiya ta yi tafiya ban nemo abin a kusa ba har dare ya yi yayin da na dawo na zo da daddare na tatso nonon raƙumi da shi nake baiwa mahaifana a matsayin abincinsu na zo sai na tarar sun yi barci in ta yadda su ina ganin ban yi ladabi ba in je in ci abincin ni da iyalina kuma ina ganin cewa na fifi da kaina da ƴaƴana akan iyayena ya rike abincin a kansa ga iyayensa suna barci ga yara suna masa kuka ya ƙi ya ba su har sai da mahaifansa suka farka daga barci ya ba su da suka sha ko suka ci sannan ya zo ya bai wa iyalansa ya ce ya ubangiji na yi wannan dan biyayya gare ka in har ka karɓi wannan aiki da nayi ka fitar da mu daga cikin kangin da muke sai kogon dutse kawai sai da ya dan buɗe haka yadda za ka iya leƙo waje amma ko kanka ba zai iya fitowa ba shi kuma na biyu ya tashi ya ce ya ubangiji ni na kasance ina da wata ƴar babbana babana da babanta wa da kani suke tana cikin mafiya kyawu a matan zamaninmu a matan zamaninta a sa'anninta na so ta na neme ta ɗan aikata alfasha da ita ta ƙiyarta wata rana yau da gobe ta kama ta ta shiga cikin wani wata rayuwa ta kunci ta samu kanta irin cikin critical condition sai ta zo wajen ɗan uwanta tana neman ya taimake ta yace ba zan taimake ki ba har sai kin yi bana aikata alfasha da ke ta ƙi ta tafi wahala ta sa dole ta dawo ba dan zaɓin ta bane ta fada cikin zina ta amince ta ce ya bata ta abinda zai bata ya yi abinda zai yi ta ka keɓanta a wurin da babu kowa da biki sai ita babu abin da ya rage sai ya auka kanta sai ta ce ya Abdullah ittaqillah wa la tafaddal khatama illa bi haqqihi za ka yi bawan Allah ka ji tsoron Allah kar ka yadda ka sanya zobe a cikin yatsanka sai in ka biya haƙƙinsa abin nufi har ka yadda ka su hadu da matar da baka biya sadakinta ba a wuri ne gidan tsakanin su ba yace sai tsoron Allah ya kama ni dan jin tsoron Allah sai na tashi na barta abinda sani ma na dauko na bata nake ta tafiya ta yace yayi bangiji na yi wannan dan jin tsoron ka in har ka karbi wannan abin da ne ka fitar da daga cikin halin da kake sai ko gondo da ya kara budewa burgundin da ka iya lekowa kanka ka kaga mai ke waje amma kuma jikinka gaba ɗaya ba zai iya fitowa ba ya rage saura mutum ɗaya kenan dama ta a fita yanzu guda ɗaya in an samu nasara to in ba a samu nasara ba dai an ga waje amma dai ba a fita ba sai ɗayan da ƙarshe ya tashi shi kuma ya roƙi Allah da riƙon amanarsa yace ya Ubangiji na ɗauki laborori don su yi min aiki a gonata muka yarjejeniya da su kan abin da zan biya su suka yi aiki kowa na ba shi ladansa sai mutum ɗaya ne ya tafi bai karɓi na shi ladan ba na neme shi ban same shi ba sai na riƙe wannan kuɗi ina gudanar masa da su har na sai tinkiya ka haihu in kama in sai wannan jinsi na tuma na dabbobi har sai da ya kasance an samu katon fili cike da tumaki da awaki da raƙuma duk daga waccan cibiya guda ɗaya ta farko da ya saya daga kuɗin lebarantinsa har sai da aka daɗe wani lokaci ya mamanta sannan sai ga wannan lebar ya dawo bayan shekaru yake ni ne ne maka aiki a lokaci da kaza da kaza ban karɓi ladana ba na tafi wato fatara mai kada tsohon bashi yau na dawo daɗin zuwan karɓi kayana ya yi masa bayani ya sai darsi sai ce to kaga wannan garken na tumaki da awaki da raƙuma da dukkan abin da ka tsaye na mallakar ka ne ko za ka tafi shi ne ladanka yake kada da Allah ni suwa ne ka bani hakkina yanzu kika tsokane ni ne zaka min izgili kita a dukiyar ka sai bisa ga hakika gudanar maka da laiko na yi har ta hawa ki kai wannan matsayin bawan Allah nan ya ɗaga sanda ya kore dabbobin nan gaba ɗaya ya tafi da su ko ladan kiwo bai bashi ba yace ya Ubangiji na yi wannan riƙe amana saboda kai in har halin nan da na yi abu ne abin soyawa a wurinka za ka karɓa to a sanadiyyar su ka fitar da mu daga cikin wannan hali da muke manzo Allah ce fan farajatu sakhara wa kharaju yamshun sai kawai wannan katin mulmulan nan dutse kawai ya ɗaga ya buɗe kofa suka fito suka yi tafiya su kaga wannan ba kissa ba ce qur'aniya kissa ce hadisiya babu wata aya da za ka samu wannan kissa a cikin alqur'ani mai girma amma manzan Allah ya bada labari na wani abu da ya faru a da wannan dole ka gaskata manzan Allah a kan wannan don inda abin bai faru ba zai faɗa ba duk da cewa bai zo a zamanin da aka yi abin ba haka kisar da manzan Allah ya bayar ta wani mutum yana tafiya a cikin daji sai ga girgijin ya taso za a yi ruwan sama sai ya ga a cikin girgizan ana cewa kisti hadiqata fulan shayar da gonar wane yace kawai sai aka goce da ruwan sama ruwa ya ta sauka a dajin Allah inda babu wata gona daga duwatsu sai itace yaje ya fage a wani wuri har sai da aka kafi sai fito kama hanya yana tafiya sai ga ruwan nan da yake gangarowa daga kan dutse yana bin wata magudanar ruwa guda daya yake ta bin wannan magudanar ruwa har aka wuce inda dajin yake aka je wani wuri inda can ba a yi ruwan ba amma ruwan da ya sauka a dajin nan da kan duwatsu ya gangaro ya bi wata magudanar ruwa ya fita can ya samu inda gonaki suke kawai sai ga wani bawan Allah da fatanyarsa yana gyarawa ruwan hanya yana shiga cikin lambunsa shiganin sai ta mutu me sunanka yace ke ko me na karanta sunan ka a ka faɗa me sunan ka yace wani sai shi ne wannan mutumin da aka faɗa kumbata a cikin gidi to zan tambaye ka tsakani da Allah me kake yi wannan abin da kake noma me kake da shi yace duk abin da zan noma a kowace shekara ina kasa shi kake uku kake daya in an je da amfani gidan da iyali ya kake daya jin aje dan shi zan sai ki tsukawa shekara mai zuwa kake daya kuma in zo talakawa mabukata duk shekara haka nake yi yake to kaji abin da nake a cikin girgije lalle wannan aikin da kake yi na taimakon bayan Allah shi yasa aka saukar da girgije dan ayi ruwa kawai gonar ka ta samu ba dan wani ba to kaga wannan ma kissa ce hadisiya maza Allah ya faɗi cikin hadisi ba Qur'ani ne ya zo da ita ba sai dai kun kisso shi masu tsarin yawa na mutanen da suka faru a wani gari mutumin da ya kace mutumin nan da ya kace mutum 99 kuma daga baya yana dama ya nemi tuba yace yana son ya tuba sai aka kishi wajen wani rahib wani mutum mai tsoron Allah ba mai ilimi ba yana tsoron Allah bisa ga jahilci aka kai gana to ka tuba zai ka nemi shawaran wancan mutumin sai je ya same shi kilin ne kace mutum 99 dari ba daya halli min tauba in mutu ba Allah zai karba dari ba daya ai ba bai da Allah ya karbi tubanka yace ba za ka karbi tubanka ba yace eh sai ka mai ci yanka shi duka na dari da shi daga baya kuma dai sake yin nadama har yanzu dai da neman shi akwai yiwuwar tuba فدل على عالم كوفا دل على حبر من الاحباب ياكم لما تكون مالبي كجبن من تزاني علمي دا جاهل هو دي يسمو wannan malami yace nini ne kace mutum kaza sai idan tuba Allah zai karba sai ke manyi hulubi ne kawai na tauba wa ita ji da tsakaninka da tuba in tuba Allah zai karba kiri shawarar da nake baka inda ka cire za ka tuba kana son tubanka ta zama ta gaske ka karka zauna a wannan gari idan ka tuba dan a wannan gari akwai rinjayen masu aikin sako je ka gari ka za ka yi hijira akwai bayi masu yawa masu ibada mutanen kirki sai ya zanto cewa ko ka tuba ba za ka koma ba dan ka je ka haɗu da mutanen kirki amma ko ka tuba daga sako yana akwai abokananka wasu sako sai wani ya mayar da kai ruwa haka ɗabi'ar mutane su sai kama hanya ya tafi su a kai iyakar ƙasa ya bar nan bai kai can gurin ba sai Allah ya kaddara masa mutuwa sai ga mala'ikun azaba sun sauka ga mala'ikun rahama sun sauka kowanne ne suna cewa namu ne wannan suna cewa namu ne mala'ikun azaba suka ce mutumin da ya kace rayuka 100 mala'ikun rahama suka ce ai ya tuba ga shi ma har zai hijira suna wannan tattauna da juna sai Allah ya turo wani mala'ika ya ce zai kai musu alƙalanci ya zo shi wannan mala'ika sai ya ce to tun daga shi ya faɗi ya mutu a kan iyakar ƙasa ku samu wani tef a auna ga ɓangaren jikinsa kaso mafi yawa a wace ƙasa yake in ka so mafi yawa yana kasar masu aikin ta'a to Allah ya karɓi tubansa ke in ka so mafi yawa yana kasar masu aikin sako to ba su tubansa ba ke aka zo aunawa Ubangiji ta'ala ya umarni ga kasa ta can ɓangaren ta tsuke ta can ɓangaren ta buɗe sai ya kasance ɓangaren garin da yake da a nan tsagen jikinsa ya fi yawa sai mala'ikun rahama suka karɓi nasa kawai suka tafi da shi fi illiyin wa ma adraka ma illiyun كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم قال الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تقولنا ما كسا في حديثية بقرآن يكاون كسر بقى ما حديث نسيه لك من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم قل لي في دين واجبين متين يجدك من ذا الله تكن بك اللابار بي باير كل لابار بي وتي دا كون دي يزونا كبا يزونا باللابار بي وتي ني أدا labarai cikin abin da zai zo nan gaba irin abin da zai faru ranar tashin kiyama irin abin da zai faru ga dan adam cikin kabari bayan mutuwarsa duk waɗannan labarai ne to wajibi ne gaskata manzon Allah a cikin su kada ya kasance mutum ya ƙaryata manzon Allah cikin abin da ya faɗa, dan kawai shi yana ganin abin ya ci karo da hankalinsa. Yanzu manzon Allah ya ba da labarin za a yi tambayoyi cikin kabari, sannan kuma za a yi wa mutum ni'ima in ya cancanta a yi masa, ko a yi masa azaba in ya dace cikin waɗanda za a yi wa azaba. Waɗansu sai suka ƙaryata, suka ce su ba su yarda ba. In kabari fadinsa kamar ɗani ɗaya, ya yi za a ce wannan wuri ɗan tsubu ko har mala'ikan mutuwa za su da ciki, kuma an ce mala'iku ƙarfi ne manya-manya. Ka gane shi sai kusanta abin da hankalinsa. Kuma ta yaya za a yi aiwa mutum azaba a nan, ta yaya za a yi masa rahama a nan gurin a cikin wannan ramin ɗan tsuntsuni, wurin da oxygen ma baya shiga, ba haske, ba komai, ina maganar da ba ko azaba. Ka gane duk sun kusanta da an kullum. Ita kuma shari'a ya so da dama takan sabawa abin da ya shafi tunanin ɗan adam, ba ta kawo abin da ya saba a dukkan hankula, amma takan saba waɗansu hankula da suke da ƙarancin tunani. Dukkan mutumin da na'urar tunaninsa mai cin gajeren zango ce, ban mamaki shari'a ta saba masa. Amma dukkan mutumin da na'urarsa ta tunani tana cin dogon zango, tunani mai kyau baya cin karo da lafiyayyen nassi na shari'a. Amma su suka ce su ba su yarda ba. Malamai da suka tashi ba su ansa, suka ce ko abin da kuke ta a yanzu kila yin an tona kabari da za a ga wuta ba, ga ta tana ci da garwashinta, ba kuma za a buɗe da wani sanyi da damshi ba. A abin da ya shafi bayan mutuwa, hukuncinsa ya sha bamban na abin da ya shafi mutuwa. Kafin mutuwa waɗannan waɗansu hukunce-hukunce da na daban, bayan mutuwa kuma waɗansu hukunce-hukunce da na daban. Kafin mutuwa ababe ne da za ka iya riske su ta hanyar gani da hange da lalubawa da taɓawa, saboda kana cikin rayuwa wadda komai nata yana iya yiwuwa ne materially haka, amma bayan mutuwa kuma duk waɗannan al'amura ne na kifu. Ba ka da mahangar da za ka gano, sai dai idan nassi ya faɗa dole ka gaskata ko da ya fi karo tunaninka. Har suka ce shi ɗan adam alaƙar ruhinsa da gangan jikinsa alaƙa ce guda biyar, kowace daban take da 'yar uwarta. Akwai alaƙa rai da gangan jiki lokacin da ɗan ke ciki a matsayin jariri, kaga ta sha wannan da alaƙa rai da gangan jiki da kake a nan duniya bayan an haife ka. Don a nan duniya tana ci ta baka a fitar ta dubura, amma a cikin mahaifiya kuwa lokacin da mutum yake a matsayin jariri a cikin cikin mahaifiyarsa ba ta baka yake ci ba, sannan ba ta dubura yake fitarwa ba, amma kuma yana ci yana sha ta hanyar wani bututu na cibiya. Ba Allah ke tatso abinda jikinka ke bukata daga jikin abinda mahaifiya ta ci don a sa a jikinka har tsawon watannin da za ka yi. Tun lokacin da aka busa maka rai ka fara motsi a cikin an san kana da rai, amma ba wanda ya taɓa tunanin to a huɗu cikin mahaifiya a rinka miƙa ma ruwa kana sha, ko a miƙa ma matara ko shirin lafi ko golden moon in ka sha, ba wanda ya taɓa tunanin wannan. Saboda akwai wata hanya da Allah yake isar maka da al'amura bayan an haife ka, wannan hanyar ta cikin ciki kuma ta riga ta tsari. Da haka farko abinda ungozo ba za ta fara yi bayan ta cire maka rigar nan sai ta yanke ne cibiya, don yanzu kuma za ka ci ka baka ka fitar ta dubura lokacinsa ya yi. Amma lokacin duk inda ya ɗan adam kuma da lokacin da kake duniya kuma a sarke ba a bacci ba, alaƙar rai da gangan jiki ta sha bamban da alaƙar rai da gangan jiki bayan barci ya ɗauke ka. Lokacin da barci ya ɗauke ka kana nan mana zaune da kai, za ka farka daga barci ka ce mana a cikin barcinka ɓarayi sun biyo ka, a guji ka sha da kyar. Kana cikin tafiya kai sun tuɓe ka faɗi har kai gulando ƙafar ka tana jini, ka je tsallaka wani kogi ka faɗa da kyar ka sha. Kuma muna nan muna ganin shagarkar na baki, idan ka tashi ka ba mu labari za mu ƙarita ko za mu gaskata? Za mu gaskata tare da cewa ba mu gan ka kana gudu ba, ba ka faɗa ruwa, ba ka fallasa mana ruwan ba, ba wata ƙura da su jafe mu. Amma kuma mun san alaƙar ruhi da gangan jiki lokacin tana barci ba yanzu ce ta farke ba. Yaya ba na iya ganin wannan kuma ni wata da shi sai yanzu in ci da abin da zo bayan kabari? ba farke mutum ya yi mafarki a nan sarkin garo ya tashi ya gashi a sun zubar da sai da farki a farke ya yi mafarki yana da kudade da gidaje ya tashi ba ya da kokobo ba kuma zai ce ai lallai ɗazun na yana fada barci ne mai kudi bane bare ji in sai mota ya san ba ya da kokobo kuma ya san wanda shi ne gaske wancan sun kuma ba iya karantawa ya faru amma wancan hukuncin daban da wannan hukuncin na ana farki alaka ta hudu fa ita ce alaka ta bayan mutuwa kafin a tafi kiyama abin da ke kira alhayatul barzakhiyya wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athu wannan alakar ita ma abin da zai faru nan ni'ima ko azaba sai abin da manzo Allah ya faɗa ta hanyar wahayi ka gaskata shi amma ba ka da ikon ka gano abin yaya yake irin yadda baka iya shiga cikin barcin mai barci da kuma yake ciki me ya gani dan kai tiyarin da shi abin da ya gani ko ni'imar da ya samu ko wahalar da ya sha amma kuma da ya farka faɗa ma dole ka yarda to daga nan alaka ta ƙarfi ta biyar ita ce alaƙar rai da dangantaki bayan an busa ƙaho an tashi ranar tashin kiyama wannan ita ce akmalul alaƙa mafi ƙarfin alaƙa da ke tsakanin ruhi da dangantaki shi ya sa mutuwa ba ta biyo bayansa duka ga wannan ma duk abin da zai faru a cikin yanzu ba ka iya ganowa sai dai ne abinda alƙur'ani ya faɗa maka ya ce akwai aljanna da ni'ima jannatun aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al-khaliyah to da kai da ko aljanna akwai ni'ima akwai ƴan itace makusanta da ƙasa za a tsaya da mutane ku tukusa dan zo baka ce ai ban ga abun ba ni kuma ina da imani da abin da na gani ne ko a baka labarin akwai wuta akwai azaba kuma dole kai da dan haka da ƴan uwa a nan gurin gaskata manzo Allah cikin abin da ya faɗa na labari ko wanda ya dace da tunanin ka ko wanda bai dace ba duka kashi ɗaya ne daga cikin yin imani da shi idan da za ka kiyar da ka labarin da ya bayar bayan ya tabbata ta hanyar da malaman hadisi ke bin su gidirgijin hadisi su tabbatar da shi sai kuma ya ci kan da ƙwaƙwalwarka ka ce ba ka yarda da shi ba ka rufe imanin ka da manzon Allah dole ka gaskata shi cikin abin da ya zo da shi to daga nan sai umarninsa duk abin da ya umarni kuma dole ka kwatanta umarninsa inda Allah ce wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha inna Allaha shadidul iqab abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku karba dole ku bi umarninsa sannan abinda ya hane ku kuma dole ka hanu shine wa ma nahakum anhu fantahu sannan ba za ka bauta wa Allah ba sai da hanyar da manzo Allah ya zo da ita shi yasa Allah ya ce kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ودنا وبيغ داود سن ايماني ده منزا الله زاران ان سامو تيكا داي daga ciki mutun ya rushe imanin sa manzo Allah kaga shi imani da manzo Allah ba da awar baka bace ba wadannan ababe guda hudu sai sun tabbata kafin ka zama lalle ka imani da manzo Allah kuma shi ne mafi girman haƙƙi da manzo Allah yake da shi a kanka sannan wajibi ne kai imani kana daga cikin haƙƙi manzo Allah akan ka wajibi ne shi ta cewa shari'a ta cikakkiya ce ba ta buƙatar ƙarasan mai ƙarashi ba ni wanda zai ƙarasa manzo Allah da cikin ya bukai aka cika abinda aka rika yi a lokacin rayuwarsa kafin ya bar duniya shi ne addini duk abin da ba a fara shi ba sai da ya bar duniya ba zai taɓa zama addini ba dai idan ka ce zai zama addini kuma annabi bai yi shi ba a rayuwarsa daga baya waɗansu da ƙirƙiro su kuma ya zama addini to kana nufin manzon Allah bai kada su cika shari'arsa ba sai da waɗansu suka zo suka kara sa masa bayan ko Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan tun hajin ban kwana da manzon Allah yi yana filin kafa wannan aya ta sauka kafin ma ya koma Madina bayan saukar wannan aya ba wani sabon halal ko sabon haram da ya sauka bayan saukar wannan aya ba wani sabon umarni da ya kada zuwa cewa ku yi kaza ko ku bar kaza bayan da ta zo ta karshe ce ya ta ka kulle saukar alqur'ani kita ta jaddada abin da dama ya riga ya wuce ne ba sabo ta kawo ba shi da tunatar da mutane aqida da ranar tashin kiyama wataku yawmin turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kitse karshen abin da suka ce alqur'ani bayan ta kuma ko harafi ɗaya bai kada sauka ba har annabi ya bar duniya to kaga idan ka dauka ga wani abu annabi bai yi shi ba amma kuma daidai da yin sa abinda kake nufi ga wani daidai annabi ya manta lokacin da yake isarwa jama'a ba isar da shi ba sai kai daga baya ka gano ko wani ya gano maka kuma kai da shi wato haƙƙi ne na manzon Allah akan mu mai cewa shari'a ta cikakkiya ce kuma an dare kafin ya bar duniya dan haka babu wani abu da za a kawo daga baya wanda bai yi shi ba kuma ya zama shari'a ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafi cikar bayin Allah mafi fallar bayin Allah Ubangiji ta'ala ya keɓance shi da keɓaɓɓen al'amuran da annabawa babu shi tarayya da shi ba ya keɓance shi shine annabin ƙarshen zamani ya keɓance shi ya turo zuwa ga duniya gaba ɗaya su ko duk ba turo su zuwa ga duniya gaba ɗaya ya keɓance shi a lokacin su shi kaɗai ne annabi wani bai yi tarayya da shi ba amma annabi Musa gashi annabi amma ɗan uwansa ma Haruna kuma annabi ne kuma da a zamani ɗaya a gari ɗaya sannan kuma annabi Ibrahim gashi annabi kuma a daike wannan lokacin annabi Lutu yana nan kadai shi ma annabi ne wannan na wani garin wancan na wani garin amma manzon Allah shi kuma ne manzo a zamaninsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan dai ne cikin safa'is din sai banta tun al'amura na shi Allah madaukakin sarki ya ba shi littafin da ya banban da sauran littafan da suka wuce a baya duk littattafan da suka wuce a baya littattafai ne na shari'a amma ba su kunshi gagar koyo ba wato ba su kunshi mu'ujiza ba ba miracle a cikinsu Qur'ani ne yake da miracle amma a Taurat da Injil ba su da miracle kawai dai shari'a ce umarni da hannu inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur haka wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur akwai haske a cikinsa akwai shari'a amma alqur'ani bayan shi kansa sunansa haske ba wai a cikinsa akwai haske ba dan a cikin Al-Qur'ani ce fiha hudan wa nur a cikinta akwai haske da shari'a shi Qur'ani gaba ɗaya shine haske fa aminu billahi wa rasulihi wan nurin da zai anzalna ku yi imani da Allah da manzansa ku yi imani da hasken da muka saukar ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ya ku mutane hakika wa'azi ya zo muku daga wajen Ubangiji ko mun saukar muku da haske mabayyani shi Qur'ani gaba ɗaya shine hasken at-Taurat da Injila ba su ne mu'jizar annabawan da suka zo da shi ba at-Taurat littafi ne na shari'a na annabi Musa amma mu'jizar sa sanda يجيب الدفن ذات زوم فيديا فالقى أساه فإذا هي ثوبان مبين ونضع يده فإذا هي ليطوق للناظرين النبي إيسا للتافن فنشر يأتينا الإنجيل أمام وشد الساع سين إبراء الأكمه والأبرص وإنهاء الموتى بإذن الله وإنباء الناس بما يأكلون وما يتكرون في بيوتهم فأنا إيسا موجزة الساع لا يد ما تتسيد إذن أبنجلي ولكد مكاهد إذن أبنجلي ka zo majalisinsa ya baka labarin mai kaci kafin ka zo a gida ko mai rage a stokinka duk wannan mu'jiza ce ka ga mu'jizar daban littafin ta ba amma alqur'ani shi ne littafin kuma shi ne mu'jizar mu'jizar ba wani abu bane wajen alqur'ani ɗin shi qur'anin kansa mu'jiza ne sannan kuma littafi ne na shari'a shi ya kunshi shugabannin imani shi ya kunshi sallah ya kunshi zakka ya kunshi azumi ya kunshi aikin haji ayoyinsa sun nuna haka shi ya kunshi kasuwanci ya kunshi leburanci karkashin kamfanoni ba su zaman kansu ko karkashin mutum daya duk Qur'ani ya kunshi wannan shi ya kunshi aure shi ya kunshi saki shi ya kunshi zaman makwabtaka duk ayoyi sun ce haka shika cikin imani walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin kaga shiga cikin imani shi inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida shi ya kunshi sallah da dukkan abin da ke cikin ta sallar zaman lafiya sallar ana cikin tsoro duk qur'ani ya kunsa sallar ana zaman lafiya ga lokacin ta
kuma ga wajibi na tsara lokacin ka inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta hazu ala salawati was salatu alwusta wa qumu lillahi qanitin hayyar tsoro ka salla tsoro wa idza kunta fihim fa qamta lahum as-salah faltakum qa'ifatan minhum ma'aka wa liyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هذا أكثر في الآية وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ولم تكونوا تعلمون ما قلنا الزكاة خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم سوى ذا أباه إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرخاض والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله من سيكون سأزمي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من سيكون سعيكم هجر عمراء أتم الحج والعمرة لله فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي حتى سعي إن الصفا والمروة لشعائر الله حتى توافي ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق da hukuncin aikin hajji wallahi ala nafi idul bayti man safa ilayhi sabila kuman kafara fa inna allaha samiu anil alamin shi ku yi aure fanki huma babu lakum wannan in kai zaka yi aura din kuma an zo wajen ka kai ne zaka yi zaka aurar wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayyunhum allah min fadli wallahu wasi'un alim shi ku yi kasuwanci wa halal allah al bai'a وحرم الربا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وانشقوا من فضل الله سيكون سي كما سكي اذا انا سكن اولي سكي يزو الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف وتسريهم باحسان سيكون سي عده ودعك سكيت والمطلقات وتربصن بانفسهن ثلاثه قروء
kaga shine littafin shirye gaba da shi ya kunshi jihadi dan kare mutuncin al'umma kan kar mutane su zama kasatu udunan ladina yaqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbu al-mu'tadin shi ya kunshi hatta lebaranci da ko inna khayra man ista'jarta al-qawiy al-amin nan haddada ko da deliberance karkashin kamfani ko mutum daya duk ya shiga ciki da ruwa mutum aiki a gonarsa duk ya shiga ciki hadda ko ya shiga ciki duk wani abin da za ka yi na yarjejje da aka yi kawa ne kan awannin da za ka yi masa biya ka duk ya shiga ciki to kuma Qur'ani shi ya zama shi ne miracle ɗin manzon Allah shi ne babbar mu'jiza ta manzon Allah duk abin da ba Al-Qur'ani ba mu'jiza ce amma Al-Qur'ani ya fi zama babbar mu'jiza haka ake cewa mutane su kawo irinsu sun shata falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin haka kalubalanci mutane da aljanu gaba daya kulli ni tamatil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha alquran la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kace da mutane da aljanu inda za su yi taron dangi su kawo wani abu irin alqurani ba za su iya kawo ba ko da sashi zai taimaka wa sashi ko da su taimaka wa juna suka kasa Qur'ani gaba ɗaya zo 60 ko adadin da aka saukar a wannan lokaci sannan aka ce to in sun kasa kawo shi suka kawo sura 10 abu ya kulu na fara ƙul fatu fi ashri suwari mislihi mubtariyat suka kasa kawo sura 10 haka sassauta kalubalen filin dagare kawo sura ɗin kowa ake nufi ko kawo sura ɗaya abu ya kulu na fara قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله ستكاتي كاوة لن أنا زمن مكة هذه اللوكة بلا ربا مكة ستكي تكو كاتر سفر من ذا الله إن جاتنا تعبون ذا سكولي شبس أما سورة كاتي كاوة سيدي كاوة أنا أبابو لو نساء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين عند من قدام ما هي كاوة يكو قدام منا wana ku ganta sun kasa kawowa to da haka mu'jizar alqur'ani ita ce mafi girman mu'jiza cikin mu'jizozin manzon Allah kuma wannan abin da ke nuna babban matsayin manzon Allah kuma me nake so in ce a nan gudun abin da fa duk nake so in ce
yanzu muna cikin wata rajiyar awal a galiluka da dama daga cikin galilukan musulmi ana bukukuwa na zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗansu manyan ƙasashe na larabawa waɗansu ma gwamnati take shiga ta tsara bikin da yadda za a yi shi to menene alaƙar shi wannan da imani da manzon Allah duk na yawancin dogon magana saboda wanda zai ji magana ta a karan fari mu dauka bai taɓa sanin waye ya Ja'far Mahmud Adam ba bai kuma taɓa sanin alaƙar Ja'far ba ko mafuskantarsa ta addini bai san ajin da zai ɗora shi ba cikin ajujuwan musulman Najeriya karan farko a tambayi Ja'far me ya hukuncin maulidi in Ja'far ya ce maulidi ba daidai ba ne ba zai ce Ja'far ba san annabi amma bayan ya ji wannan dogon bayanin wannan bayanin zai fito daga bakin wanda baya san annabi wannan bayanin rabin sa ma zai fito daga bakin wanda yake adawa da annabi ko wanda baya san annabi ba su yiwu ba to shi wannan biki da ake na maulidi kamata ya yi a tattauna su ne a ilmance ba tare da hayaniya ba amma mutane sukan ɗaukan wa kansu ra'ayin riƙau kan wani ra'ayi da suke ganin shi suke so da madadin su tattauna a nutse ya bayin Allah mu bi igiyar tarihi dole dai idan ga wata ibada an fara yin ta to dole wani ya riga ta fara yanzu da mun basar sallah yau sai aka fara sallah
wanda suka goyi bayan maulidi to a karni na shi da ko na wani abu makamancin haka sun yi dajiya bid'a ne amma abin da suke cewa bid'a ce mai kyau daidai su su yi wuɗi sun yi ta bid'a ce amma abin da suke cewa bid'a ce mai kyau to kuma ka ga wannan sai mu koma wata kotun ta daban tunda kun yadda bid'a ce haka muke bukata to sai mu koma wata kotun ta daban mu ji a bid'a akwai mai kyau ko babu mai kyau sai manzo Allah ya ce kullu bid'atin to kuma ya za a samu mai kyau su ce kuma sa mai kyau ba kaga abubuwa ne masu sauƙi inda al'ummar musulmi za su hutar da kansu inda malamai za su hutar da kansu su je su karfi cewa littattafan su na tarihi kura su tuntuɓe su yanke aka fara maulidi a lokacin annabi za su samu ba a lokacin sa ba to annabi ya ce kilo 23 na wahayi maulidi zai zo ba to a lokacin khulafa'ur rashidun shekaru 30 aka tsakanin abubakar da umar da ali suna mulki shekaru 30 ko ba a lokacin su aka yi maulidi ba da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da usman da ali duk ba a yi maulidi a zamanin su ba kaga a shekaru 23 na wahayi a shekaru 30 na khilafa wanda ake kira khilafatul nubuwa halifanci irin na annabta salon gudanar da mulki makamancin na annabi haka fa ake ce masa khilafatul nubuwa shi yasa annabi ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di abdu alayhi hadhihi an-nawajid wa iyyakum muhdathat al-umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah idan aka yi wannan talisi ke nasai a daina rigima kaga a lokacin nan duk wani wanda bai karatu ba shi an hutar da shi ya koma gefe da kan kallo wanda ya karatu sai zo tattauna me ya karanta ya faɗa ji kace ne kaga an huta ba wata rigima amma menene zuwa ne ta rigima kuma abin da ba bukatar rigima shi ilimi ba a cewa su wani sun fi yawa su wani sun fi shekaru a'a yadda ilimi ke su wani sun fi hujja su wani sun fi dalili to wannan haka ilimi yake sannan in za mu yi wa kanmu adalci in muka ɗauki da shi wanda muke koyon ilimin addini da su a gida a matakin ilimi na farko halarin ismawi sai iziya sai risala sai askari sai muskasa to mu buɗe wannan littafin wanda ba abin da suka wani na koyar da abin da ake kira fiqhul ibadat wal mu'amalat fa sai sun ambace duk abin da yake ibada sunai to sun ambace sun mata babi to sai mu ɗauka mu guda dukkan su da fasali fasalin da ke cikin su sai bayan ɗaya magani sun akwai fasali da yake magana a kan maulidi wallahi billahi babu wallahi babu sai wannan tun da waɗannan littafai sun suke koyar da ibada in maka sai ibada ne ba su kawo ba to me yasa ba su kawo ba ilimin su bai kai wasu gano ibada ne sun bayar ilimi ne ko kuma mantawa suka yi mantawa ta kai su duka duk suka manta ba su kawo ba ko kuma abin ba ibada ba ne su a fahimtar su shi yasa ba su kawo ba dole mu ɗauki ɗaiɗai cikin wannan ko dai mu ba su uzuri mu ce ayya maulidi ibada ne amma mantawa suka yi ko mu ba su uzuri mu ce a'a wato karatun su ne bai kai ba don haka ba su kawo ba ko kuma mu ce ɓoye ilimi suke da gangan suka yi ko kuma mu ce abin ba ibada ba ne ba kaga abin da sauki shi ma wannan to da mutane ba sa son abu hanyoyi irin waɗannan wanda za a ware abubuwa a hankali a rance sun fi son hanyoyi na harbowa da tayar da hankali wanda wannan ba zai ba al'ummar musulmi a gannan ba sun ne da muka koma ta tarihi mun tashi mun ji iyaye da kakannin mu suna faɗa an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin watan rubiyul awwal 12 ga wata to ita wannan maganar a tarihi din ita kaɗai ce ko a ko ɗan sama ganganan ban da ita sannan ita ɗin an bi hanyar sihi hanci ta inganta ko tana buƙatar bincike in kama tarihi sai ka samu cewa maganganu aka yi wajen guda hudu zuwa biyar a kan yaushe aka haifa da nan wanda suka sai cikin watan rabi'ul awwal su suka fi yawa amma ko ba su haɗu ba bakinsu bai haɗu ba a kan cewa ranar 12 ga wata ne waɗansu sun ce ranar 8 ga wata ne wadda sun ce 12 ga wata ne wadda sun ce 20 da wani abu ga wata sai ya zama nisan tante waɗanda suka zama suka rushe suka ce gaba ɗaya ba a cikin rabi'ul awwal aka haifa annabi ba cikin watan rajab ne menene wannan ke nunawa idan ranar haihuwar tana da alaƙa da wata muhimmiyar ibada da an yi ijima'i a kanta yadda aka yi ijima'i a kan daren da aka shar'anta sallah ba wani wanda ke da wani sabon ra'ayi na cewa ba a daren Isra'ila aka shar'anta sallah ba duk cikin malaman addinin musulunci ba wanda yake da wani ra'ayi na daban cewa ba a shekara ta biyu bayan hijira aka shar'anta azumi ba duk cikin malaman musulunci amma masana tarihi suka sabon ban dangane da rana da watan da aka haifi manzon Allah saboda mai saboda babu wata ibada da Ubangiji ya sarƙanta wa mutane su yi a wannan ranar cewa su yi kaza ko su bar kaza ina ba zan fahimta da inda akwai wata ibada sananniya to za a yi ijma'i a kan ranar ba ma sai ka saba ba kaga dukkan waɗannan ƴaƴan uwa ababai ne na kallo sannan wani abu da mutane suke cewa abin da yake sa ake maulidi shine son annabi wannan abu ne wajibi mutum ya so annabi hasali babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake son manzon Allah duk makiyin manzon Allah babu shi ba aljanna to amma babu alaka da juna tsakanin son annabi da yin maulidi kwata-kwata babu alaka da juna domin idan ka ce babbar alamar son annabi shi ne yin maulidi wato kenan wanda bai maulidi ba baya son annabi a nan kana so ka ce da Abubakar da Umar da Usman da Ali duk ba sa son annabi sahabbai gaba ɗaya ba sa son annabi da Imam Malik da Imam Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal duk ba sa son annabi domin a tarihi ba su yin maulidi ba a sai kenan babu alaka tsakanin son annabi da me da maulidi abin da yake da alaƙa tsakanin san annabi da shi shi ne bin dokokin da annabi ya zo da shi wannan kan yana da alaƙa da san annabi yin sallah a kan kali yin azumi yin aikin haji ga mai iko sadar da zumunci ga mai iko kare haƙƙin mahaifa kare haƙƙin matarka da ƴaƴanka tausayin bayan Allah girmama na sama jin tausayin na ƙasa da kai wannan shi ne ke da alaƙa da san annabi duk mai san annabi zai kiyaye waɗannan wanda ba ya san annabi kuma za a ga ya kiyaye waɗannan hidin da zakar dukiya duk mai san annabi za a ga yanayi wanda ba su annabi za a ga yi kisowa jihadi don yaɗa kalmar Allah a ban kasa duk mai san annabi zai yi wanda ba ya san annabi ko ba ya yi amma san annabi ba ya da alaƙa da maulidi ko alaƙa ta kusa ko alaƙa ta nesa domin in har mutum ya ce wannan na da alaƙa da shi ko zai samu matsala da dama zai ga manyan bayan Allah da suka wuce baya a tarihi wato ba su yi wannan ba sannan san annabi ba ya da alaƙa da maza ba kar ka taɓa da cewa kamar a maliki yanzu an yi da'ai maulidi kamar yadda waɗansu na ji malami wani malami yana kawutar da alamun sai ce ai duk waɗanda suke tafiyar a maulidin nan za a ga irin waɗanda suka je suka yi karatu ne a Saudiya sun je fatawoyi na mazhabin Imam Ahmad dan Hanbali mu kuma nan gurin mazhabin Imam Malik ne kaga wannan ba wani sabon jahilci ne fil domin cikin wanda suka fi kowa faɗa da maulidi su ne 'yan malikiya idan ka ɗauki littafin Abu Ishaq Ash-Shatibi littafin al-i'tisam ya yi kace-kace da masu yin maulidi kuma ɗan malikiya al-imam al-fakihani waye bai san shi ba a malikiya ya yi kace-kace da maulidi kuma ɗan malikiya ku kaga a nan gurin ba alaƙa tsakanin san annabi da maulidi da mazhaba kuma maulidi wata gida a ce ba mazhaba ba ce ba ta iya ɗan malikiya yi da ɗan zafi'iyya yi da kuma tsoron yi da kuma gida a ce saboda haka dai waɗannan al'amura ya yan uwa kasancewa muna cikin watan kuma da cewa ya kamata a ala kalli in ba mu haske a kansu mu tattauna su a natsi ba tare da tayar da tsira ba don ala kalli mu gane ba sun zaren inda al'amura suke nufa waɗansu kuma kawai idan sun gane a wata ƙasa sai su ce ita ce hujja dan an yi abu a Makka ko a Madina ko a Morocco ko a Egypt baya abun baya zama addini sai in ya tabbata cikin Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka mutane ne sai yin kuskure ko su dide mutanen Madina mutane ne sai yin dide ko su kuskure hujja shine abinda Allah yake abinda manzon Allah yake ba abinda mutanen Makka ko mutanen Madina suka yi ba ba abinda mutanen Morocco ko mutanen Libya ko mutanen kasar Misra ko kasar Iraq suka yi ba wannan duwaye a addini ya san haka ya san Allah bai mayar da makomar mu tsanto wani gari ba ya mayar da makomar mu cikin littafinsa ya mayar da makomar mu wajen bin sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallam to idan mun fahimci wannan sai mu huta mai yawan kuma duk wanda yake son ya zanto cewa sai ya tuna da annabi wannan kam wajibi ne tunawa da annabi amma tunawa da annabi ba ta sakaituwa da rana guda ɗaya a shekara sai da 'yan ranar ta wuce kuma ka manta da annabi gaba ɗaya kuma 24 ɗinka kana tuna da annabi za a yi kiran sallah guda biyar aini cikin kowane kiran sallah in kana jin hadisin manzon Allah abu guda biyar ake neman ka da yi abu na farko maimaita kalmomin da mai kiran sallah ke maimaitawa inda manzon Allah ke za ta mi'tumul mu'adhdhin fa qulu misla ma yaqul illa fi qawlihi hayya 'ala salah hayya 'ala falah dan za ku ce la hawla wala quwwata illa billah wajen hayya ala salah da hayya ala salah ba ku ce la hawla wala quwwata illa billah abu na biyu ana kuma kiran sallah manzo Allah ce summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha 10 sai ku mun salati duk wanda ya mun salati da Allah zai masa 10 shine ana gama kiran sallah bayan ka rubuta abin da mai kiran sallah yake mai ta sun kare haka sai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim har zuwa ƙarshe daga nan sai ce summa sallallahu alayhi wasila sai ka roka wa annabi wasila kace fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah qal farju an akuna ana huwa wasila wani matsayi ne cikin aljanna an yi shi dan mutum daya ina fata in zama ni ne cikin aljanna in shi da kace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tamma wa as-salatu al-qa'ima ati Muhammad min al-wasilati wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmuda lil ladhi wa'adta kana hadisi yake qala san warzuqna tilawatahu innaka la tukhlifu al-miad wani kuna kai safa'atahu inda ka za ta kula duniya wannan ba'idi ne mutum zai takaita a kan wa ba su makama mahamuda min ladhi wa'adta babu uku kenan ba abu na hudu shine sai mutum ya rubutu lillahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasula kenan abu na hudu kenan abu na biyar a lokacin sai ka daga hannu ka roki Allah wata bukata ka dan annabi yake duk addu'ar da mutum yake tsakanin kiran sallah zuwa iqama wannan ratar lokacin ba a mayar da ita karbabbiyar addu'a yana ibn al-qayyim a cikin al-wabil sayyid ibn al-kalim al-tayyib yake dukkan tattan ahlus sunna zai lizo wannan to kaga suna da annabi ya tsone wanda lokacin kiran sallah kawai to biyar za ka yi wadannan ababai guda biyar kuma ga su lokacin daban-daban lokaci da juna ga zikirin safe ga zikirin yamma ga zikirin kwanciyar barci ga zikirin tashi daga barci ga zikirin shiga gida ga na fita daga gida ga na shiga masallaci ga na fita ga na shiga ban ɗaki ga na fita cikin na sanar da annabi sanin zama abin kunya ka ɗauka cewa wai sai a shekara ka sana shi zuwa shi ne ranar mole magana ta ƙarfi wadda a kan ta zan tsaya sun lokaci ya yi dan mutum yake da kai duk da haka maulidin nan shari'a ne sai ka tambaye shi to da Allah me zan yi dan maulidin ya zama sahihi a sallah dai an san me yake a tsayin za ka karanta Qur'ani Fatiha da sura a ruku'i za ka yi tasbihi ka daga daga ruku'i ya ko abin da za ka yi ka tafi sujuda ko abin da za ka yi har ka gama su ji maulidin me zan yi yaya zan yi a wani lokaci zan yi a wani wuri zan yi me zan yi a maulidi karatun Qur'ani zan yi ko da la'ilu ko isriniya ko wata waka zan tsara yanzu ina karanta a lafi ka mutane suna ji suna kuka ko tarihin annabi zan karanta a wajen ko kuma yi abin da daga dama shi ibada ce shi ibada ne yan sallah ake ta karanta abin da daga dama a sallah sai an tantance maka to me yasa maulidi ba a tantance ba kuma da haka zuwa daga Allah ko manzon sa ba shi yasa sun gardawa za su yi maulidi sai su kwana suna ta kuri sun karatun Qur'ani idan waɗanda suke ba su iya karatun Qur'ani bane sai su nemi dalilu idan waɗanda ba su iya dalilu bane sai su ɗauko insulinia dalilai yahuda bil muhassab wa anzila wa la tarbiya an haifi min mutah shi ke min su karanta wannan iyayen su to kaga babu yanda za a yi har kawai a kyale ka ibada ka yi abin da daga dama sai an tantance me za ka yi sannan yaya zan yi maulidi a cikin jam'i ko ni kadai sallah da yalla sai ni a cikin jam'i in mun rasa ni mu kadai azumi ko na gari duka ne sai za a yi maka azumi ne kadai sai fa in ka sha saboda wani uzuri to sai karama kuma kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun sai da jiya da zukar wannan ka sha ke nan saboda wani dalili an ba haka ba azumi ibada sai ta gari duka aikin hajji ma baka iya ke ga dukkan jama'a to shi maulidi yaya za ka yi ya halatta kai kai kadai ko sai da jama'a wanne ya fulada sallah da yan anyi gaji ta fulada to maulidi bai in kai kai kadai ya fulada ko kuma sai ka yi da jama'a kuma jama'ar daga nawa za su fara adadin numbers na mutane kai da abu gani ba su sauki sannan a ina zan yi mafi ladan sallah ta farilla ita ce wadda aka yi a masallaci mafi ladan sallan nafila ita ce wadda aka yi a gida ujikon maulidi ba ya je mu yi shi a masallaci ko mu yi a kofar gida ko a wani ɗakin taro ko duk inda aka yi ya halatta kana zubi sai ka ji waɗanda ababen tabbayar sannan wanne ne lokaci mafi falala na mai bikin maulidi ya yi da dare ko ya yi da rana ya yi da hantsi ko ya yi da tsakiyar rana ko ya yi da azhar ko ya yi da la'asar likis ko bayan magariba ko kuma kawai ta kibar ka kai wancin ya yi da safe wancin ya yi da rana wancin ya yi lahadi wancin ya yi asabar wancin ya yi da hantsi ibada haka take ta kibar ka kai zai yi sai uzuri ya kama da watan yaro ban yi ba zan yi ƙara'i ko kuwa kaga duk a ibada akwai waɗannan ababen dan Allah akwai su ko babu kaga ababai ne a natsi in ɗan uwanmu za su yarda mu tattauna da su a hankali sai mu gano bakin zara amma waɗansu suke tun da su sun girma ku yara kar ku yi magana sai dai kawai in manya sun yi magana to kar a musu tun da manya ne su kaba a yi addini a haka musulunci ake ba wani addini mu kiristanci ba da wani kawai zai tsaki kaɗai ke duk kuma zai ilo sai lokacin da ya ga dama ya ce ku buɗe, kuma Allah bai taɓa cewa mutane haka ba. Musulunci muke yi, ba mu ra'ayi a ciki. Da haka ‘ya’yan uwa, wannan shi ne abin da tun da dai kuka ƙyale na kuka ce in faɗa abin da na shirye, to da na wayawaya na ga cewa cikin watan Rabiu al-Awwal muke zana na ana ta bukukuwan Maulidi a ko'ina. Sai na ga cewa ya kamata mu ɗauke su mu tattauna a kansu a tarihance a ilmance. Tarihi ya nuna mana yau da aka fara, kun ji lokacin da aka fara. Duk wani mutumin da ya fi kowa falala ya fi kirki a duniya sai bai wuce kafin a fara Maulidi. Dan ƙarni mafi tsadar ƙarni shi ne guda uku. Manzo Allah ya ce khairun nasu ƙarni sun mallaki ne, ya nuna mu sun mallaki ne, ya nuna mu. Ajin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i ne shi ne mafi tsadar mutane. To ba a fara yin Maulidi ba a zamanin su. Ba su yi Maulidi ba, in ka ce ba a san Annabi ga wanda bai ba, to wannan kana nufin ba su san Annabi. Ka ga lokacin da aka fara, wanda suka fara ƴan bid'a ne su ne Dawla ta Fatimiyyun ko wani jahilin sarki Al-Malikul Muzaffir Abu Sa'id Kawkabari. To ka ga abin da yake ga inda ya faro asali. Yanzu wanda yake sanya more zai iya cewa a'a wannan abin da aka faɗa ba haka ba ne. Ga yadda abin yake a ilimi Annabi ne ya fara yi. Ga rana ga adadin mutanen da ya da su. Amma ba za su iya wannan ba. Ni na tabbatar ba wanda zai iya wannan a ilimin. ‘Ya’yan uwa, ina tsawaita muku sai ku yi haƙuri. Abinda na faɗa zama daidai Allah sa mu tare a cikin lada. Wannan ne kuskure kuma Allah ya yafe mu kuskure na. Allah kuma ya ganar da mu kurakuranmu ya ba mu ikon gyarawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.